بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى يوم كان شره مستطيرا. أما بعد، يؤوانا أهل الخير، الوجوه النيرة، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا مكو سلما إلن تأدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا من بركة إسوا ونا يمتي للا ربا يمتن ديكي دديدا أشرن دقيقة وتر رمضان لهجرة من زن الله صلى الله عليه وسلم دقلم مكة زوا مدينة نادبو ليا دقليهود دتلاتن دترا wanda yake daidai da 6 ga wata na 6 tarihin haihuwar Annabi Isa alaihi salam na 2018. Ina gode masa, ina ƙara jinjina a gare shi da ya ba mu ni'imar lafiya da ni'ima ta addinin musulunci, kuma ya kawo mu wannan wata mai daraja mai matsayi har kuma shigar da mu goman ƙarshe a cikin sa. Ina roƙon sa ya sa alkhairan da yake biyo bayinsa na ƙwarai a cikin wannan wata da kuma cikin wannan kwanaki guda goma na ƙarshe Allah ya sa muna cikin su. Allah ya sa zaman nan da muke anan zama ne da muke yi domin sa, ba dan wani sa ba, domin mu samu ci gaba da samun matsayi a wajen sa ranar alkiyama, sannan in mun shiga janna jannatul firdaus mu kasance muna cikin waɗanda suka samu matsayi a cikinta. Yawwa, kafin mu gangaro ba tafsirin waɗannan ayoyin da kuka ji za a bi fillafilla ba, kar ku karaya, amma dai akwai abubuwan da za mu taɓa da suke da alaƙa da su. Kafin mu shiga wannan ɓangare, a jiya karatunmu ya tike, a lokacin da nake bayani kan wasu daga cikin mas'aloli ta ƙarƙashin abin da ɗaya daga cikin malamai masana tafsiri suka ambata na ɓangaren nau'i-nau'i na tafsiri kashi uku. Akwai tafsiri kamar yadda ya ambata, tafsiri wanda ya kasance masu tafsirin suna tsayawa ne su takaita akan zahiri na ma'ana na asali na jumla kalmomin da aka jeranta su na ayoyi na Qur'ani, sannan su yi ƙoƙarin fito da wannan ma'ana ta ɓangaren bayaninsu. Wannan shi ne asali. Wannan akwai waɗanda suke tafsiri kamar yadda bayani ya gabata suke tafiya akan haka, har na ambata muku in kuna lura da tafsirin wannan bawan Allah Sheikh Abdulrahman bin Nasir Sa'adi, yana cikin masu wannan ɓangaren da sauran wasu daga cikin malamai. Akwai kuma wasu daga ciki wanda tafsirinsu bayan sun kawo wannan ma'ana ta zahiri ɗin, suna ƙoƙarin istinbat na wasu ma'anonin da suke da alaƙa kai tsaye da abin da lafazin wannan zahirin yake shigarwa ko yanayin zuwansa ɗin, wanda ba zai ci karo da ainihin amfani da lafazin da aka yi na zahiri ba, sannan ba zai ci karo da manufa ta shari'a ta ɓangaren sauƙar da Ƙur'ani, manufar da aka sa aka sauƙar da Ƙur'ani. Akwai waɗanda suke bin wannan yanayin suke buɗaɗawa ƙwarai da gaske. Ɗauko irin tafsirai na bayin Allah, irin tafsirin Ibn Kathir, irin tafsirin Ahkamul Qur'an na al-Imam Ibn al-Arabi al-Andalusi al-Maliki da sauran tafsirai na malamai waɗanda suka bi wannan ɓangaren za ka gani. Sannan ɓangare na uku shi ne waɗanda za su kasance suna yin tafsiri na zahirin lafazin ma'anar da take nusarwa, sannan ƙarƙashin wannan sai su binciko wasu mas'aloli na ilimi, ma'ana wasu mas'aloli na ɓangaren jigajigai na ilimai. Ya za mu ɗauko ilimi kaza mu raba shi da addinin musulunci ta ɓangaren Ƙur'ani? Ya za mu ɗauko ilimi kaza mu raba shi da addinin musulunci ta ɓangaren hangen ayoyi na Ƙur'ani? Irin wannan ɓangaren akwai waɗanda suke lura da irin wannan yanayin. Don haka a jiya na kawo wani misali guda ɗaya, lokacin da Allah ta'ala yake cewa wa ulatil ahmal ajalahunna an yada'na hamlahunna, mata masu juna biyu ajalinsu na wajen gama iddarsu ko takabarsu shi ne daga zarar sun haihu, suna haife abin da yake cikinsu sun gama. Wannan mas'ala ce a fili ba ta buƙatar tattaunawa. To, mun ƙarƙashin wannan wajen duba wasu ma'anoni da za a binciko su ƙarƙashin wannan lafazin, da abunda dalalatul lafaz da maqam yake shiryarwa shine to wannan tazo ta yi aikowa ta sunkuya ta yi naƙuda ta fitar ita kuma wannan hakan bai yiwu ba ba dama a fito da jaririn ta gurin da suke fitowa sai aka ce za a tsaga wani bangare na cikinta a fitar ai ana yin haka ko to sai aka tsaga wani bangare na cikin sai aka fitar da jaririn can inda mutane suke fitowa ba abin da ya samu ba abin da ya taba shi ta cikin aka fitar da aka fitar da jaririn sai kuma aka sa abin da aka sa aka dinki to wannan yanayin karkashin bangaren wa ulatul ahmal ajalahunna an yada'na hamlahunna la shakka wajen bangaren nazarin lafazin da abin da yake hukuntawa ai ana magana su fitar da ƴaƴan ne to in fitar da ƴaƴan ne ita ma wannan ta fitar da dan to tunda ta fitar da dan ta haihu dan haka duk wanda yazo za a ce wance ta haihu sai dai in an ga dama karin bayani a ce an ta haihu ne ta bangaren operation operation din da aka yi mata ta bangaren cikinta amma dai ta haihu ashe kenan ita ma sai mu ba ta hukunci maganar iddarta ta gama in ta kabace maganar ta kabarta ta gama to bambancin su da waccan waccan da ta haihu ta bangaren inda aka saba haihuwa in ta kasance tana zubar da jini to ka'ida ta malaman fiqhu shine abinda ake kira nifas shine wannan jinin ne yake zuba sabanin likitoci da suka ce da nifas shine jirkitar mahaifa sai suka koma suka ce ba ta komawa daidai sai ta samu sati 6 kwana 42 su kuma fuqaha mafi yau suka ce a'a wannan zubar jinin shine nifas shi yasa zaka ga an dora mutane a ce jinin biki dan haka kenan malamai sai suka ce sai ta samu kwana 40 wannan jinin zai tsaya to wacce ta kasance ta yi wannan haihuwar jinin yana zuba in bai daina zuba ba har zuwa kwana 40 din babu sallah babu azumi in kuma ya samu ɗan kwanaki kaɗan sai kuma ya daina zuba iya wannan lokacin za ta yi wanka ta ci gaba da ibada to wannan da ya kasance ga ta yadda jaririn ya fito jinin can bai fita ba bangaren malaman fiqhu abinda ake kira nifas zubar jinin bai fita ba bangaren likitoci abinda ake kira nifas jirkitar mahaifa ta canja daga inda take ta koma wani wajen la'alla jirkitar in akwai ta kadan ne domin nan bangaren ba ta fito ta wannan bangaren ba ballantana a ce yanka mabi ya menene da sauransu ala ayi hal koda ta fito ta bangaren cikin to jini bai fito ba jinin da ya fito ta ciki ba jini ne wancan ba shikenan ashe kenan ba za mu kira ta wacce take nifas ba jinin biki to in ba mu kira ta ba ta samu kwararrun likitoci a yau aka yi mata wannan operation din a gobe sai ta ji dama za ta iya yin sallah za ta iya yin azumi a kaddara babu wani abu za ta yi kayanta kuma ta gama iddarta babu wannan babu komai to wannan wata ma'ana ce da malamai suka binciko ta karkashin ma'anar zahirin wa ulatul ahmal ajalahunna an yada'na hamlahunna in ka sake daukowa wata mas'alar shine a lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake magana wajen halitta ta mutum sai yake mana bayanin cewa dukkanin mutanen da ake gani a duniya in banda annabi Adam da nana Hawwa'u da kuma annabi Isa alaihi salatu wassalam dukkanin wanda kake gani a duniya an same shi ne ta bangaren kwayar halitta nan da namiji da ƴa mace kowa ya shi to dan haka kenan idan wannan bangaren sun hadu za a samu halitta to sai Allah ta'ala ya kawo mana lafazi zahiri da yake nuna mana wannan sai ya ce hal ata alal insan hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtali Allah ta'ala da ya mana bayani yake cewa shin bai zo mutum ba bai zo mutum ba wani lokaci can ba shi a duniyan ba a ambatansa ma babu mutum din sai Allah ya ce mu ne tabbas muka halicci mutum min nutfa daga digon mani wannan iri amshaj wanda aka cakuɗa shi aka hada shi lokacin da kwayar halitta ta dana miji ta zo ta mace in ta yi kyankyasa a can gurin da take kyankyasa gun koyayenta guda biyu ta yi kyankyasa ya biyo bangon mahaifa ya zo ya hadu da kwayar halitta ta dana miji in Allah ya ga dama lokacin da suka hadu din sai halittar mutum duk wanda ya fito ta haka ya fito in banda nana Hawwa'u da mijinta Annabi Adam da Isa alaihi salam to wannan zahirin ayan ne mas'ala ce a fili wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara mana bayanin wannan inna ahadakum layukhlaqu layujma'u khalqahu inna ahadakum layujma'u khalqahu fi badani ummihi 40 yawman nutfa ثم يكون مثل ذلك ألقى ثم يكون مثل ذلك مضغة كنا تريد أشرين وانا حديثي لمسلم يتحي حدا حلتر باباكي ايكي والنمس ايو كنا أربعيني لكي توتي سنا دا مغانا أكام والنم كنا أربعين انك بنتي جبن إلى منسو على أي حال منذن الله صلى الله عليه وسلم يمنى والنم بياني sannan sai ka dauko ayoyi da suke magana akan halittar dan adam da Allah ya bayani daga wannan mataki zuwa wannan mataki daga wannan mataki zuwa wannan mataki duk a fili ne to in ka dauko wannan masalar da zahirin ayoyin suka kawo na halittar dan adam sai kake so ka fito da wata masala shine masalar ƴaƴan kwalba da she a mahaifa yaya za ka kawo wannan zahirin ka dauko kuma wannan ma'anar ka jona ta akan wannan zahirin ta miƙe wanne ne ya halatta wanne ne bai halatta ba domin Allah ya ce ma faratna fil kitabi min shay babu wani abin da muka bari yana nan sai face an yi bayanin sa cikin littafi to zamani ya zo yanzu ana da shay a mahaifa ana kyankyasar ƴaƴan kwalba sai aka samu likitoci lokacin da ya kasance kwayar halittar ƴa mace ba za ta iya biyo bangon mahaifa ta zo ta sauka a mahaifa ba ko kwayar halittar ɗa namiji ba zai yiwu ba ya kasance in ya harba shi ya je ya haɗu da kwayar halittar mace kyankyasar da ta yi har ya kasance cewa an yi halittar amma mahaifar za ta iya ɗauka sai su karbi kwayar halitta ta ƴa mace su karbi ko su karbi kwayar halitta ta ɗa namiji ya kasance su karbi kwayar halitta ta ƴa mace sai su hada su sai su sa a wani fefe na su na likitoci sai su samu wasu ƴan lokatai sannan kuma sai a kira wannan matar sai ya kasance an mata baye wannan shine suke cewa baye na waje in aka yi mata wannan bayan za ta samu wani lokaci tana rigingine in kuma wannan kyankyasar da ta yi daga gurin da take kyankyasa zai iya biyowa bangon mahaifa ya zo ya sauka a mahaifar amma kwayoyin halitta ta ɗa namiji ita ba za ta iya bayuwa ta harbu ta je ta haɗu da shi ba amma sun san ba a mace yake ba ita ma nata ba a mace yake ba to sai su ɗauki kwayoyin halitta na ɗa namijin sai sashi a allura sai su yi mata allura a gurin da ya dace a lokacin da suka auna wannan kyakkyasar tata za ta sauko zuwa ga mahaifa sai su yi wannan allura wannan shine ake magana baye na ciki wannan abu ne a fili ga wanda suka san me yake gudana a duniya to tushen matsalar ga ta nan Musa mota ashe kenan zamu iya ganowa irin hakan akwai bangaren da ya halatta ayi shine bangaren da ya halatta ayi duk lokacin da ya kasance tsakanin miji da mata su kadai ne za a yi haka din ba za a cakuda da wani ba amma duk juyin da za a yi in za a samu mutum na uku zai shiga namiji ne ko mace matan nan yar uwar ta ce ko ba yar uwar ta bace ko wata ce da kudi za ta yi ko ba da kudi za ta yi ba bai halatta ba fuskoki ne kaman guda shida su likitoci sun san su amma ina magana ne ta mahanga na addinin musulunci zahirin ma'ana sannan kuma a fito da wasu ma'anonin waɗanda za su ba da siyakin dalala ta wannan lafazin ko kuma za su saba manufa ta saukar da Qur'ani ba ya halatta dan haka babu laifi wannan amma da zai kasance a samu mutum na uku ya shiga faufo kamar yadda na faɗa muku bai halatta ba yar uwar ta ce mahaifiyar ta ce ko kuma a'a wata ce daban kamar yadda yanzu a duniya ake ana samun mata suna karɓar haya su ba da hayar ma'ana mahaifarsu su karɓi kuɗi su rena wata zuwa lokacin da za su haihu in sun haihu sannan a miƙa wa mai ɗan ta karɓi ɗanta su kuma a cike musu kuɗi wannan wanda yake bincike abu ne a fili ko da mu nan a ƙasarmu akwai asibitocin da suke ƙarƙashin wasu conditions daga ciki cewa da sharaɗin ke da za ki bayar ba za ki san wacce za ta rena miki ba ita wacce za ta rena miki ɗan a mahaifarta ba za ta san ke wacce kika bayar ɗin ba to amma duk irin wannan bai halatta ba haka ne in ka ɗauko zahirin ma'ana a lokacin da aka zo aka yi irin wannan gajeren misali da za a iya samun musulmai waɗanda ya kasance ba su da ilimi sun je sun irin wannan wata ta biyo wata ta haihu kuma ta gano wacce ta haifa mata ita waccan ta ce ba za ta ba da ɗan ba wannan kuma ta ce ƙwayoyin halittar ta ce rigima ta kaure an je gun alƙali na musulunci ya zai warware abin sai da malamai suka duba waɗanda yake zahirin ma'ana ta asali da kuma wasu ma'anonin da za su binciko da za ta dace da irin wannan kamar yaya Allah a can cikin suratul Qadis ne Allah yake cewa qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir sai yace alladhina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum nan shine mahallin shahid kaga zahirin aya ne a fili yace iyayensu mata su ne waɗanda suka haife su suka zan sun kuya suka yi naƙuda suka haife su to wannan matar da ta sun kuya ta yi naƙuda ta haihu zahirin Qur'ani yana nuna ita ce uwar wannan abin da ta haifa din to ta ce ita ɗanta ne kaga kenan akwai yanayin cewa tana da gaskiya ita kuma waccan da ta zo sai ta ce a'a oyayen halittarta ne ai can Allah yake cewa inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin nabtali sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Ummu Sulaim ta tambaye shi idan mace ta yi mafarki ta ga abinda yake aukuwa tsakanin namiji da mace ya faru a gare ta da ta tashi ta ga ruwa ya za ta yi aje za ta yi wanka Ummu Salma radiyallahu anha take cewa mace ma za ta ga irin wannan yanayin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to ta ina ɗanta yake kama da ita ashe ta wannan bangaren ƙwayar halittar ta ne
in ya kasance tayi kama yayi kama da ita to kenan nan da Allah yake cewa inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin nabtali kenan ƙwayar halittarta da ƙwayar halittar mijin ba dan an dauko an barbarar su a ga waccan matar ta bi ba da bata samu ba to tanan ne malamai masu bincike irin wannan yanayin da mas'aloli a zamanance da suke aukuwa su dunkule su haɗa su da fiqhu suke turka-turka wa za a bewa a ciki da dama suka rinja suka ce a bewa wacce ta haihu din domin zai iya yiwuwa in babu tsari za ta iya zuwa ta ƙara sallama kanta a gun wani bayan an yi bayan na haka a bata wasu ƴan kaɗan suka ce a biyo waccan wasu kuma suka ce a'a alƙali ya yi ƙoƙarin abinda zai yi ƙoƙari na bincike ya gano abinda ya kamata ala ayi hal irin wannan mas'alolin suna nan malamai suna bincikowa haka nan Ibn al-Arabi al-Maliki yake cewa ni da naje na karanta kissa ta annabi Musa da Khidr alaihi wassalatu wassalam yace sai da na binciko laduba na malami da ɗaliban ilimi da suke tambare da mas'aloli na same su mas'aloli guda 800 abinda ya shafi kissa ta annabi Musa da Khidr alaihi wassalatu wassalam laduba na tsakanin ɗaliban ilimi da malaminsa yace sai da mun samu mas'aloli guda 800 kaga kenan ƙarƙashin wannan zahirin ma'ana din sannan ya dauko wasu ma'anonin wanda suke masu fadi haka nan bangaren abin da ya shafi a jawo mas'aloli na ilimi raba wasu ilimin da abin da ya shafi Qur'ani wasu malaman suna duba zahirin ayoyi sai su ce to wannan aya tana magana akan ilimi kaza wannan aya tana ishara zuwa ga ilimi kaza kamar misalan ayoyi guda 5 na farko da suka sauka a Qur'ani a cikin suratul Alaq iqra bismi rabbikal ladhi khalaq hazwa allama al insan ma lam ya'lam malamai suka ce waɗannan ayoyin suna magana ne akan ilimi na sanin sassan halitta ta ɗan adam shine biology wannan ilimin cewa wannan ayoyin suna magana domin Allah ya ambace halittar mutum sannan ya ce ya halicce shi ne daga gudan jini wannan irin gudan jini haka nan a lokacin da Allah ta'ala yake cewa ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walizul qurba walyatama walmasakin wabnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum Allah yace abinda aka bayar Allah ya bada shi na fai'u dukiyar da aka samu ba tare da an yaki ba aka same ta an je gun yakin suka ci tsoro suka gudu ta kasance dukiya ce ta al'umma gabaki daya to Allah yana da rabonsa a ciki manzon Allah yana da rabo sallallahu alaihi wasallam sannan makusantan suna da rabo sannan marayu suna da rabo sannan miskinai suna da rabo sannan ibnu sabil yana da rabo kaga jigajigan waɗanda suke za a kawo su a zamantakewa an koro su bayan an yi bayanin rabon Allah da manzansa waɗanda la'alla za a iya kau da kai in an tashi rabon dukiya ta al'umma ba lallai ne a kula da su ba to bayan nan sai Allah ya ce likai la takunu dulatan bainal aghniya'i minkum Allah ya ce saboda ita dukiyar katta kasance tana cycling tana juyawa tsakanin masu wadata a tsakanin ku ya kasance kudi a kodayaushe ba inda yake juyawa sai a tsakanin masu kudi to duk zamantakewa society da zaka samu haka yake gudana a kowane zamani a ko ina to zaka samu wannan zamantakewa yana cikin matsala to malamai da suka lura da wannan lafazin zahirul ma'ana din sai suka fito da wani bangare sai suka ce wannan gure kaila ta kuna dulatan bainal aganiya iminkum yana nusar da mu akan mu yi nazari mu fadada bincike akan ilimi na al-iqtisad economic a mahanga ta addinin musulunci da wanda za a yi ka raba dukiya ta al'umma gabaki daya sannan kuma suka ce za mu iya ganowa a ƙarƙashin wannan yanayin an shar'anta ta ƙarƙashin wannan ayar ko da ba wata ayar za mu iya ganowa shar'anta fitar da zakka domin aka shiru ba fitar da zakka ba dukiya za ta kasance tana cycling ne a tsakanin masu wadata su kaɗai Allah kuma ya ce baya son haka sannan abu na biyu za mu iya ganowa ko da ba wata aya shar'anta abin da ake kira gado wannan wane in ba wane wane ya gaji wane in ba wane wane ya gaji wane sannan kuma za mu iya ganowa shar'anta mu'amala bangarori daban-daban ta bangaren abin da za a ce wannan ga jari capital sannan kuma ga bangaren aiki ma'ana a kawo wannan da kuɗi wannan da ƙarfin yin aiki to irin wannan bangarorin sai suka binciko su kamar yanayin a ce masalan wani yana da mota ko wani yana da mashin ko kuma wani yana da jirgi wani kuma ba shi da dukiyar wannan amma yana da experience din da zai tafiyar a samu kuɗi sai su haɗu su taimaka wa juna in ma ya kasance a yi abin da ake kira bai'ul ayn ko kuma a yi bai'ul manfa'a bai'ul ayn shi ne wanda yake da kuɗi ya kasance ya je abin da ka fito da shi ka kawo shi kasuwa ya saya ya cike kuɗinka ya baka bai'ul manfa'a shi ne a amfanin wannan abin nake so ka sayar min zuwa lokaci kaza shi ne kamar haya ka bada gidanka a wata ai ka baka kaza ko a shekara ai ka baka kaza ko a yadda dai aka yi agreement to ashe kenan idan bai'ul manfa'a ne za mu iya gano wani abu ta ƙarƙashin kaila ya kuna dulatan bainal aganiya iminkum za mu iya cewa kenan ashe yanzu wani zai iya siyo mashin ko a daidaita sahu ko mota ya zo ya baka ya ce na sayar ma amfanin wannan motar ko wannan mashin a wata za ka kawo min kaza amma da sharaɗin kaza da kaza da kaza ban yadda ka biya wani ya yi aiki da shi ba ban yadda ka shiga gu kaza ba ban yadda ka yi aiki da shi lokaci kaza ba in ka amince shi kenan wannan kenan ka sai da abin da ake kira manfa'a kamar yadda wasu kasashen yanzu suke yi za ka iya zuwa wata kasar kana bako ka ba da takardunka inda za a tabbatar cewa gashi ba wani abu ka karɓi mota kwana biyu ka ci gaba da yawonka a cikinta in ka gama ka kawo musu ka biya su ka tafi ko yanda wasu kasar suke yan kasa su je su karɓi motoci na alfarma zuwa sati ɗaya zuwa sati biyu wannan sati ɗaya sati biyun za a ce za ku kawo kaza su kuma su je ci gaba da hawa kamar wanda suke zuwa umara ko aikin waje saudiya sun san haka mutum ya shiga mota katuwa yana ta murna cewa in ba masu kuɗi ba a ƙasarsu kamar najeriya ba wanda zai iya hawa shi ma ya je ya hauta to wasu daga ciki suna karɓowa ne a wajen wasu kamfanoni zuwa wasu kwanaki su kuma sai su zo su nemi fasinja waɗanda suke gani manya ko wanda za su iya samu wani abu a gare su daga wani gu zuwa wani gun wannan ana kiransa bai'ul manfa'a yana da bambanci da mubaraba to duk ka ƙarƙashin irin wannan mutum zai iya ganowa irin wannan masail ta ƙarƙashin irin wannan ilimi da suka binciko haka nan sauran wasu ilimomi da malamai suka binciko ina ga mu tsaya akan irin wannan bayanin a wannan ɓangaren. Idan mun taho wannan sura, suratul Fatiha, ina jin da jiya da shekaran jiya mun ji wani abu daga ciki wanda zai iya ba mu sura ta alaƙata da abin da ya shafi surar take biyo mata baya. Wannan sura, suratul Fatiha, za ka ga kamar yadda bayani ya gabata mabuɗi ce ta Ƙur'ani. Duk wasu manufofin saukar da Ƙur'ani wannan surar ta tattara, manufofin saukar da Ƙur'ani kuma bayaninsu ya gabata a taƙaice. Shi yasa yana daga cikin sunanta Ummul Ƙur'an, Ummul Kitab, sannan Al-Asas da sauran sunaye da malamai suka ambata, har ma wasu sun kai sunaye wajen 20 da wani abu, kaman Al-Imam Suyuti fi Itiqan, wannan dinsa a cikin littafinsa Al-Itiqan. Sai dai malamai sun ce wasu abin da ya ambata awsaf ne na Qur'ani. Al-Imam Hassan al-Basri yana cewa dukkanin iliman littattafan da suka gabaci Qur'ani an tattaro su an hada su a cikin Qur'ani mai girma, sannan dukkanin abin da Qur'ani ya tattara na ilimai, surorin da ake kiransa mufassal, gajerun wannan surorin, to sun tattare wannan ilimin na Qur'ani. Hassan al-Basri haka yake ambatawa, sannan ya ce iliman da aka tattara a cikin waɗannan gajerun surorin, to in ka zo Fatihatul Kitab ta tattare gabaki ɗaya. Ya ce wanda ya fahimci Fatiha, ya san iliminta, ya san tafsirinta, to ya san abubuwan da suka kunshi wannan iliman da suka zo su a cikin littattafai na farko. Da ma ƙari, wannan asar na Al-Imam Hassan al-Basri yana nan a cikin Sha'abul Iman na Al-Imam Baihaqi rahmatullahi al-jami. Wannan sura, suratul Fatiha, bayani ya gabata na alaƙarta abubuwan da ta ƙosa. Abinda nake so in ɗan taɓa kaɗan ba tare da tsawaitawa ba, shine abinda ya shafi wasu daga cikin kalmominta. Ina nufin kalmomin da suka zo cikin wannan sura ta Fatiha. Lura ka ga lokacin da Allah ya ce alhamdulillah, bai yi bayani ba na abin da yake kira zarfu zaman ko zarfu makan. Shi dai ya ce godiya ta tabbata ga Allah, ana gode masa. A ina ake gode masa? Wannan lokaci ake gode masa? To amma idan ka koma Qur'ani sai ka ga wannan bayanin a fili. Gajeren misali, zarf makan, sai Allah ya ce walahu alhamdu fis samawati wal ard, a can cikin suratul Rum. Godiya ta tabbata a gare shi, fis samawati wal ard, wannan ana kiransa zarfu makan, a gurin da ake gode masa. Abin da ya shafi a zarfu zaman, sai Allah ta'ala yake cewa a cikin suratul Qasas, wa huwa Allahu la ilaha illa huwa lahu alhamdu fil ula wal akhira. Anan duniya da lahira godiyar ta tabbata a gare shi. A duniya bayinsa na ƙwarai suna gode masa, a lahira ma godiyar ta tabbata a gare shi. Wannan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kawo domin ya nuna mana, ya siffanta da siffa ta jami'ul mahamid lahu, ya kamata mu gode masa. A lokacin da ya ambaci shi ne rabbul alamin, bai bayyana mana wannan abu ne wannan alam ɗin. Amma a Qur'ani wani ɓangaren sai ya ambata mana wajen ƙissar annabi Musa da Fir'auna, gajeren misali. Lokacin da Fir'auna yake wa Musa alaihi salamu tambaya, bayan ya kawo masa bayani na cewa Ubangijinsa shi ya kamata abautawa, قال فرعون وما رب العالمين وفلد وانا تنبيا قال فرعون وما رب العالمين وانا اتكن سورة الشعراء آية تأشرن دا اكوكو ما زوا اشرن دا خلو النبي موسى دا تشباش امسا ميتي قال رب السماوات والأرض وما بينهما ubangijin sammai da kasai da abin da yake cikin su ashe kenan al'alamin sune waɗannan abin da suke sammai da kasai da abin da yake tsakani kaga anan ka samu amsa ta wannan bangaren ajiya nace muku sammai da kasai suna cikin alamin asalin kalmar alamin jam'i ne na alam shi kuma alam an ciro shi ne daga alama al'alamatu ita kuma wannan alama an kawo wannan bangaren ne domin ta kasance ta nusar cewa alama ne babu kokonto da suke shiryarwa cewa akwai mai halitta Allah wanda ya halicci dukkanin ababen halitta gabaki ɗayansu shi kuma Allah wanda ya siffanta da siffofi na kamala da cika da buwaya ina za ka gano wannan a fili ko ma cikin suratin Ali Imran aya ta 190 sai Allah yake cewa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layl wan nahar sai ce ne la ayatin li ulil albab ayoyi ne malaman tafsiri suka ce ayat jam'u aya aya bi ma'ana alama ayoyi ne da suke shirarwa ga masu hankali tatacce ma'ana waɗannan halittun ba haka suka zo ba akwai wanda ya yi su shine Allah shi yasa a wani gun yake cewa an khuliqu min ghairi shay'in an humul khaliqun su mutane da suke inkari cewa Allah shi kadai cancanta abautawa suke inkarin tashin alkiyama ko su ne suka halicci kansu da kansu ko kuma haka kawai suka zo ba tare da an halicce su ba haka kawai am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard ko kuma su ne suka halicce sammai da kasai to wannan duk yana cikin abin da za mu iya ganowa karkashin wannan sannan a gurguje idan muka zo maliki yawmiddin addin mun samu bayanin sa a cikin bakara shine hisab shine abin da ake kira hisabi da sauran wasu surorin ayoyi sun zo suna bayani amma da yace maliki yawmiddin bai mana fassara a nan ba a dunkule ta zo amma komonin kurkusa سورة الانفطار أيشان سورة من الله كتوى الله سبحانه وتعالى بياني بياني إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جئيم يسلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ثم ما أدراك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يوم اذن لله kaga nan ya bayyana maka yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ranar da wata rai ba za ta mallaki wani abu saboda wata ran ba al'amarin wannan rana ga baki ɗaya na Allah ne a wani wajen Allah ta'ala sai mana ƙarin bayanin shi din bi ma'anar jaza بمعنى الحساب سيأتي يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أولا لا نتأل كياما ألا ذي تكامس الدين بمعنى ذي ساكن تامس دا أيكوس دا آدرج تولن ينانم أنغوري دبن دبن in ka komo iyaka na abudu wa iyaka nasta'in anaka ta da suratul baqara zaka samu lokacin da kace iyyaka a cikin wannan abin da ka faɗa kace kai kadai to akwai abin da malaman aqida tauhid suke cewa annafai na'budu akwai abin da ake kira isbati to shi kuma la ilaha illallah akwai nafai wa isbati to lokacin da kace iyyaka to akwai nafai a cikin sa duk kome kowanne abun bauta ka kore shi sai kace sai Allah kai kade ne na'budu to wannan abun da yazo iyyaka na'budu a dunkule in ka dauko suratul baqara sai Allah ya ma bayanin sa filla daki gajeren misali ba tare da fadada ba aya ta 21 a cikin baqara kanto mana ita ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum
ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
نعم وأن الآية آية 20 آية 20 أتكن سورة البقرة سنة تكن آية تكن آية من بيانين إياك نعبد كل ركو غني aya ta farko sai ce ya ayyuhan nas yayi kira da tambari na gabaki daya da waɗanda suka yi imani da waɗanda ba su imani ba tare da ka'ida inda kaji ya ayyuhan nas galiban makiyya ce amma wannan madaniya ce me yasa yana so ya komar da mutane zuwa asalin halittar su kamar yanda ya ambata a cikin suratul nisa kuma ma sai ce ya ayyuhan nas dukkanin su ɗaya ne sai ce ku bauta wa ubangijinku ibudu rabbakum alladhi khalaqakum ku bauta wa ubangijinku wanda ya halicce ku wallazina min qablikum kuma wanda ya halicci wanda suka gabace ku a cin a farko ya ce alhamdulillahi sai ya ce rabbil alamin na ambata muku yana da cikin halittun Allah sammai da ƙasai to daga ciki zan sai ya fara da maganar halittar mutum a cikin bayani domin halittar sammai da ƙasai Allah ya ce idan ya ce da sammai da ƙasai su zo za su zo cikin sauƙi amma ɗan adam sai ya taurin kai shi yasa a wani gun yake cewa kamal insanu akasara shay'in jadala shi mutum ya kasance shi ne mafi taurin kai da jayayya a cikin halittar Allah to nan sai ya fara da maganar halittarsa ya ce ya ku mutanen duniya ga baki ɗaya ku bauta wa ubanginku sai ya ce rabbu mai renonku can ya ce alhamdulillahi rabbil alamin nan sai ya sake kawo wannan ya ce rabbu shi ne ya siffanta da renon wanda ya halicce ku yake renon ku da waɗanda suka gabace ku sai ce a bauta masa kaga shi kaɗai kenan iyaka can ƙarshen aya ta biyu sai ce fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun kaga fala taj'alu lillahi andada wannan jumlatu nafi ce ibudu rabbakum ita kuma wannan jumlatu isbat ce kaga abin da ya fada iyaka na abudu wannan ayat ta zo mana da shi a fili ta fito mana da shi haka nan in ka ci gaba a cikin dai ita wannan a wannan sura din zaka samu wajen abin da ya shafi aya ta 200 ina jin 256 in ba na manta ba Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa fa man yakfur bi taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lan fisama laha fa man yakfur bi taghut la ilaha wa yu'min billah illa Allah dan haka kenan iyyaka na'budu tana wakiltar la ilaha illa Allah in baka gane tana wakilta ba ga karin bayani fa man yakfur bi taghut wa yu'min billahi haka tistamsaka bil urwati al-wuthqa lan tisama laha duk wanda ya kafirce da taghut dukkanin wani abun bauta ba Allah ba yayi imani da Allah shi kadai jal tilo haqiqa ya riki igiya mai kwari lan tisama laha ba za ta tsinke ba har sai ta kai shi tudun nutsira ta kai shi gace kaga ma'anar iyyaka na'budu ta fito anan haka nan in ka tafi wasu bangarori da dama za ka samu a irin wannan yanayin Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani idan ka ci gaba bangaren wa iyyaka nasta'in shi ma za ka samu irin wannan bayanin a cikin bakara da wani bakara wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata bangarori daban-daban kamar inda Allah ta'ala yake cewa fa in tawallaw fa qul hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu a cikin suratul tauba karin bayani ne na iya wa iyyaka nasta'in sannan da inda Allah ta'ala yake cewa fa abudu wa tawakkal alayhi cikin suratul hud karin bayani ne na wa iyyaka nasta'in da inda Allah ta'ala yake cewa rabbul mashriqi wal maghrib la ilaha illa huwa fattakizuhu wakila ubangijin mahudan rana da mafadatata la ilaha illa huwa ba wanda ya cancanta abautawa sai shi fattakizuhu wakila ka rike shi shine madogara shi kadai zaka dogara da shi ka nemi taimako a wajen sa a can cikin suratul muzammil shi ma bayani na wa iyyaka nasta'in kamar inda Allah ta'ala yake cewa qul huwar rahman amanna bihi wa alayhi tawakkalna a cikin suratul mulk shi ma karin bayani ne na wannan bangaren da sauran wasu bangarori wanda suka kasance masu fadi dauko bangaren in ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ne اهدنا الصراط المستقيم بياني يا جباتا وجن بانغران علاقر سورة تفلقو دو وچدك بيومتا مالبا سنچه ونن كدكيش قائدا چه قرشان سورة تفلقو ينا دا علاقا دا فلقو سورة تبيو هما ونن علاقر اچنباي انكو نيتنا وانا بينا تتاكان سورة سورة تفاتحة الكتاب da kuma sura ta bakara da suka nemi shiriya bayan Allah zuwa ga tafarki madaidaici tafarkin wanda Allah ya ni'ima a gare su ba tafarkin wanda ya fushi da su ba ba batattu ba Allah da yace alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi sai yace hudan lil muttaqin yana ce ba shiriya kuke nema ba to wannan littafin da aka saukar muku da shi ku rike shi shine shiriyar shiriya ne ga masu tsoron Allah sannan sai ya ci gaba da bayanin masu tsoron Allah yana fada har zuwa inda kuka ji aran ma ya karanto mana wa ulaika humul muflihun dan haka wannan sai kasance bayani ne wanda ya kasance na alaka tsakanin su to ana nuna mun lokaci yayi akwai wani tsokaci wajen siratul ladina an'amta alaihim in ka koma cikin suratul nisa bayan bayanin da Allah ya yi a cikin Qur'ani a cikin Baqara in kana bi daki daki yayi bayanin wannan bangaren kamar yadda in ka koma cikin Baqara duk bayanin da yake na hukunce hukunce filla filla na mas'aloli na bangaren ibada na bangaren mu'amala ta aure in akwai na bangaren abin da ya shafi mu'amala ta ciniki na bangaren abin da ya shafi mu'amala ta bashi na bangaren abin da ya shafi mu'amala ta yaki na duk sauran duk wannan da bangaren aikin haji da menene duk yana karkashin wa iyyaka na'budu yana karkashin sa gabaki daya to in ka zo cikin suratul nisa da Allah ya ce siratal ladina an'amta alaihim sai ya bayyana ya ce su wane ne wanda Allah ya ni'ima gare su sai ya ce fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa kaga ya maka bayanin wanda ya ni'ima a gare su sune annabawan Allah sune siddiqai sune shahidai sune mutane na kwarai to duk wanda yake addu'a yana cewa Allah ya shiryar da shi hanya madaidaiciya hanyar wanda ya ni'ima gare su yana roƙon Allah ya sa shi cikin kombar waɗannan mutanen don haka in kana sallah ya dan uwana tsarkake niyyarka yi domin Allah ka san a kullun a sallah ta farilla ba nafila ba kana memeta wannan addu'ar sau 17 sallar asuba kana faɗa sau 2 sallar azhar sau 4 6 kenan ko sallar la'asar sau 4 nawa kenan 10 sallar magriba sau 3 nawa kenan sallar isha sau 4 nawa kenan 17 kullum kaga in ka tsarkake niyyarka ka tinkari Allah babu riya sannan ka mai da hankali ka karkata ga Allah ka bauta wa Allah sallar ta karɓu kaga irin wannan addu'ar Allah zai karɓe ta to akwai wata latifa da Sheikh Muhammad al-Amin al-Shankiti ya ambata ko da an nuna mun lokaci ya kusa yana da kyau ambata muku sai yake cewa karkashin wannan siratal ladina an'amta alaihim da kuma in mun hada da wancan aya ula ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa yace za mu iya ganowa ingancin jagorancin Abu Bakar Siddiq yi Allah ya kare da a gare shi yace domin shi Abu Bakar Siddiq yana cikin wanda Allah ya umarce mu a cikin Fatiha ni karoa Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mu zuwa ga tafarkin su a cikin wannan Fatiha siratal ladina an'amta alaihim Allah ne ya koya mana cewa mi ka faɗa haka din ko ba shi bane to shi kuma Abu Bakar Siddiq yana cikin waɗannan domin Allah ya ce fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa kaga Abu Bakar Siddiq yana ciki sai ya ce to wannan yana shiryar mana cewa hanyar da suka bi hanya ita ce siratul mustaqim sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana Abu Bakar Siddiq tabbas yana cikin wanda Allah ya ni'ima a gare su yana cikin siddiqai kamar yadda yazo a cikin hadisi ingantacce Abu Bakar Siddiq yana cikin siddiqin za ku iya tunawa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kan wannan dutsen da Abu Bakar Siddiq da Umar da Usman lokacin da ya kasance yana rawa mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka tabbata wanda yake kanka annabi da wa kuma da siddiqi da wa kuma da shahidi kaga kenan manzon Allah ya tabbatar mana da Abu Bakar Siddiq ne Allah kuma ya ce mu roki hanya madaidaiciya hanyar waɗanda ya nima gare su daga ciki akwai siddiqai ya fassara mana a wata aya don haka kenan aina jagoranci na Abu Bakar Siddiq ya kasance jagoranci ne ingantacce gaskiya ne wannan latifa ce daga cikin laqa'if da Sheikh Muhammad al-Amin al-Shankiti ya ambata da kuma latifar nana Maryam da Allah ta'ala yake cewa كانت صديقة تو ذات شقوان نوي بانقران صديقين كو ذات شقوا تتونا واتمالمي على أي حال مصيا أكن ونم بانقران في حق ريدا أبن دنشي كنونك باير با أبن ندش دنيبا تندي أن أمر چنيني بي كمات انساء أمر نيبا لألا زي يفعل وتكلمة لألا وني سامو يأمبان دئتا لألا مقود تاري مسئلة تاري إنا روكم الله سبحانه وتعالى يكارا البركة شوانا مجلسي يطفت تشيزوكا تمو نكتنكارا قولو إلي ميدو من الله يكسن تي ندشي إبادة يأمبانيمو أدوني عدلاحرة سوكما ما لما مدسكي فاما دئلو وانا بعد ilimi Allah ya musu sakamako da gidan aljanna su kuma wannan su yi kokari su yada ilimin ko ina su ma Allah ya saka musu da alkhairi da wadanda suke yi da aljifan su da wadanda suke da kudin su da wadanda suke da kokolwar su su karba su yi recording su tura da dukkanin kafofin yada labarai suke yada karatuttuka na malaman mu wanda ta dalilin irin wannan yanayin sunna ta yadu bid'a ta kasance sai mutuwa take an kusa ai jana'izarta banda zage-zage da habaici da wani abu abin da zaka ji dan bid'a yana yi dan ka Allah subhanahu wataala yayi kowa sakamako da gidan aljanna ya ƙara bunƙasa sunna a wannan ƙasa ta mu ya ƙara munkushe bid'a da yan bid'a ya ƙara shiryar da matasan mu maza da mata shiri na addini su zama sanye danuwa da zukata ga iyayensu shi ko malam da ya tafiya Allah ya dawo da shi lafiya a dazumin yin magana da shi yana kan hanya bi iznillahi gobe da nisan kwana muna fata da yardar Allah zai zo ya dora akan karatunsa kamar yanda na faɗa muku ban dora ba kuma ba zan dora ba inda ya tsaya yana nan da rai ya zo ci gaba tunaninsa da bincikensa da abin da yake so ya gina ya kasance ya dora din nisan shekaru inda nisan kwana muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa a ce mun samu tafsirin Qur'ani cikakke na malam a irin wannan majalisin Allah ya sa zamu ga wanda Allah ya azurta shi a ce tunda aka fara tafsiri har a je a yi sauka a wannan wallahi ya kamata a yi jinjina masa Allah ya nuna mana lokacin Allah sa muna da rai shi kuma Allah ja kwana shi ma ya kare shi daga sharrin masu sharri da makircin masu makirci da ketar masu keta da hasadar masu hasada Allah subhanahu wataala ya samu dace anan zan tsaya ku yi hakuri wa subhanakallahu wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum.